Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Laraba 9 ga watan Nuwamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Matsalolin na'urorin tattara ƙuri'u na haifar da karuwar jita-jita da zarge-zargen makudin zaɓe sa'o'i kaɗan bayan da Amurka suka fitar rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a. Sabbin cututtukan coronavirus sun ƙaru a Gwanzu da sauran biranen ƙasar Sin. Iran ta tuhumi wasu 'yan jarida mata biyu da laifin farfaganda ga gwamnati.
To kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa shugaban EFCC a Najeriya ya mayar da martani dangane da hukuncin da wata babbar kotu a Abuja ta yanke, inda ta ce a kai shi gidan yari saboda ya ƙi bin umarninta.
Gaskiyar magana mun duba mun ga cewa ita alkali ba su duba abubuwan na shari'a ba da kyau, kuma za mu ɗauka ƙara mun samu fali da cikin
A jihar Kano, Najeriya kuwa, kungiyoyin da ke kare demokuraɗiyya sun buƙaci jami'an tsaro su faɗi inda aka kwana dangane da zargin kama wani shugaban jam'iyyar APC da aka yi da katunan zaɓe sama da 300 a kwanakin baya.
Kuskure ne a yi rikonsa kainar kashi da al'amari irin wannan, domin idan ba a yi hukunci mai tsanani kamar yadda dokokin suka tanadi, idan kuma ba a yada wa duniya an ji irin hukuncin ba, to yadda ake tinkarar zaben nan za ka ci gaba da samun abubuwa irin waɗannan.
Muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyina zai gabatar, to amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatar an tashi lafiya ga cikakkun labarin duniya. Matsalolin na'urorin tattara ƙuri'u na haifar da ƙaruwar jita-jita da zarge-zargen makudin zaɓe ko kuma rashin gaskiya sa'o'i kaɗan bayan da Amurka suka fitar rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a a zaɓen tsakiyar wa'adi na ƙasar. Jami'an zaɓe a gundumar Maricopa da ke jihar Arizona da kuma gundumar Mercer da ke New Jersey sun faɗa jiya Talata cewa wasu na'urorin na fuskantar matsalar karanto ƙuri'u. Muna ƙoƙarin gyara wannan matsalar, in ji shugaban hukumar kula da gundumar Maricopa Bill Gates a wani faifan bidiyo da aka buga a shafukan sada zumunta, inda ya ƙara da cewa lamarin ya shafi kusan kashi 20 cikin 100 na wuraren jefa ƙuri'a na gundumar. Muna kuma da ma'aikaci a wurin, in ji shi yana gaya wa masu jefa ƙuri'a cewa za su iya sanya ƙuri'unsu a cikin akwati mai tsaro wanda aka gina a cikin kowace na'ura, kuma za a kirga ƙuri'un daga baya. Jami'an gundumar Mercer sun buga irin wannan sanarwa a shafin Facebook na gundumar. Sabbin cututtukan coronavirus sun ƙaru a Gwanzu da sauran biranen ƙasar Sin a cikin bayanan da hukumomi suka fitar a jiya Talata, inda ƙasar da ta zama cibiyar ƙera masana'antu ta duniya ta zama sabuwar cibiyar COVID-19 ta ƙasar Sin, lamarin da ya zama zakaran gwajin dafi ga ƙasar a yunkurin gujewa irin kullen da Shanghai ta yi. Sabbin cututtukan da ke yaduwa a cikin gida sun haura zuwa 7,475 a ranar 7 ga watan Nuwamba a faɗin ƙasar baki ɗaya, a cewar hukumar lafiya ta ƙasar Sin. Adadin da ya shige na kwana guda baya da 5,496, kuma mafi girma tun daga ranar 1 ga watan Mayu. Gwanzu ke da kusan kashi 3 na sabbin cututtukan. Ƙarin bai yi yawa ba idan aka kwatanta da ma'aunin ƙasashen duniya, sai dai yana da yawa a ma'aunin ƙasar China, inda ake magance cutar da sauri da zarar ta bayyana a ƙarƙashin tsarinta na kawar da annobar COVID baki ɗaya. Biranen masu mahimmancin tattalin arziki, ciki har da babban birnin Beijing, suna buƙatar ƙarin gwajin PCR ga mazauna da kuma kulle unguwanni har ma da gundumomi a wasu lokuta. Sake ɓullar cutar zai zama zakaran gwajin dafi ga China a ƙoƙarinta na daƙile yaɗuwar cutar, kuma hakan na iya kashe gwiwar fatar masu zuba jari na ganin cewa kasar ta biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya za ta sassauta takunkumi nan ba da jimawa ba. A jiya Talata, Iran ta tuhumi wasu 'yan jarida mata biyu da laifin farfaganda ga gwamnati sabili da rahotannin da suka yi kan zanga-zangar gamagari da aka gudanar. Ma'aikatar shari'a ta sanar da cewa an tsare 'yan jaridar Nulufar Hamidi da Ilahi Muhammadi a gidan yari saboda yi wa gwamnati kazafi da kuma kulla makarkashiya ga tsaron ƙasa. Ana tsare da dukkan matan fiye da wata guda. Zanga-zangar adawa da gwamnati ta shiga mako na 7 a Iran, inda aka gudanar da jerin gwano a duk faɗin ƙasar bayan mutuwar Mahsa Amini a watan Satumba, wanda aka kama da laifin keta tsauraran ka'idojin sanya tufafi ga mata. An kama Hamidi, wacce ke aiki a jaridar Sharq mai ra'ayin sauyi, a ranar 20 ga Satumba bayan ta ziyarci asibitin da aka kai Amini. Ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya, inda shugaban hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC a Najeriya ya ce hukumarsa za ta ɗaukaka ƙara a bisa hukuncin da wata babbar kotun tarayya da ke zama a birnin Abuja ta yanke, inda ta bada umarnin a tura shi zuwa gidan gyara hali na Kuje bisa laifin rashin yin biyayya ga hukuncin da kotun ta yanke a baya, wacce ta nemi a mayarwa da wani mutum wasu kudade da motarsa kirar Range Rover a shekarun baya. Sai dai a wata hira da ya yi da tawayar tarho da wakilin muryar Amurka Halima Abdulra'uf, shugaban hukumar ta AFCC Abdulrashid Bawa ya ce ba shi ne shugaban hukumar ba a lokacin da kotun ta bada wancan umarni a shekarar 2018, kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da suka yi.
Gaskiyar magana, mun duba mun ga cewa ita alkali ba su duba abubuwan na shari'a ba da kyau, kuma za mu ɗauka ƙara mun za mu yi filin da ake cikin ƙasa cikin wannan, saboda lokacin da wani abin ya faru November 2018 ne ana ciyama ko ba haka ba, da suka yi filin wannan abin da suke kira na rashin wa kotu ladabi a February 2021 ba na ciyama, da kuma rashin wa kotu ladabi ai mutum ne zai yi, so in from D48 da D49 din kamata ya ce an yi tarabin ma tun individually wanda aka ce ya yi dai, su ba na ma ciyama. Amma lokacin da nan kowa ya san da cewa tun da na zo muna ta kokari mu gane cewa an bi tsari irin na kambin dokokin ƙasa, ba wani ciyama ko wani shugaba da law enforcement seminar wanda ya taɓa zuwa kotu ma ya ba da shaida, ko last week ina Lagos na je don in ba da shaida a kotu. To kuma da muka tsaya muka duba wannan abin, muka gani muka ce a so shi kenan, muka ba da approval cewa a saki wannan kuɗin, a saki wannan mota, an kuma saki wannan mota din tun 27 ga watan June 2022. Kuma kuma idan an ce nasu up, muna kokarin mafi nasu up zuwa consolidated revenue fund, muna kokarin mu samu, amma abubuwan da ake ji ma based on the records namu shi ne shi ma kuɗin ma an samu an da. To me ne laifi a ciki, kamar yadda muke magana cewa cin hanci ne da rashawa ke crime ta faɗa tun da dai shi wannan na faɗa din, dole ne za su ci faɗa da kan kuma abin da muke cewa corruption fighting ba.
Na'am, lagari da cewa yawanci idan aka zartar da hukunci a kotu an ce a fara bin umarnin kotu kafin a ɗaukar ƙara, shin akwai yiwuwar zaka fara bin umarnin kotu kafin a ɗaukar ƙara?
An riga an ɗaukar ƙara ai, to kuma ya an ka bada umarnin kotu a yaka masu ake an zartar da wannan abin, to ya za a yi kenan tun an riga an ɗaukar ƙara, sai an sa an bi abin da kotun gaba ta yi. Kuma kamar yadda muka fahimci abin, ai ana ba mutum ne a cikin judgment din ba inda suna na yaka ciki.
Na'am.
Wani wuri ma a takardun a ce haƙƙin ciyaman, wani wuri a ce ciyaman da sauransu.
Shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa kenan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wani sabon rahoto ya nuna cewa ƙasar Ukraine na buƙatar ƙarin tsarin tsaron sararin sama daga ƙasashen yamma cikin gaggawa, wanda ya yi gargaɗin cewa Rasha za ta iya neman maimaita dabarun da ta yi amfani da su a Siriya wajen kai hare-hare a garuruwan Ukraine daga sama. Binciken da cibiyar sa ido kan harkokin tsaro ta Burtaniya ta yi ya ce a farkon mamayar a watan Fabrairu da Maris, sararin samaniyar Ukraine ba shi da kariya sosai yayin da hare-haren da Rasha ta kai da farko suka lalata na'urorin kariyar a sararin saman Ukraine. Rahoton ya ce a cikin wannan lokacin jiragen saman yakin na Ukraine sun lalata jiragen Rasha, amma kuma sun yi hasarar rayuka sosai saboda kasancewar an fi karfinsu nesa ta fuskar fasaha kuma an fi su yawa, inji rahoton. Sai dai bayan kwanaki da yawa Ukraine ta samu damar turawa da kuma kunna matakan kariya ta iska. Tun daga wannan lokaci sojojin Ukraine sun harbo jiragen yakin Rasha da dama, da jirage masu saukar ungulu, da wasu jiragen sama da makamai masu linzami, inji wani marubuci Justin Bronk. Gwamnatin Uganda ta ce za ta kawo ƙarshen shekarar makaranta tun da wuri saboda barkewar cutar Ebola da ta shafi ɗalibai 23, ciki har da yara 8 da suka mutu. Miliyoyin ɗaliban Uganda da ke makarantun firamare da sakandare ne matakin zai shafa na kawo ƙarshen zangon karatu na makonni 2 da wuri saboda barkewar cutar Ebola. Karamar ministar ilimi Joyce Moriku Kadushu ce ta sanar da rufe makarantun jiya Talata. An samu ɓullar cutar Ebola a makarantu 5 da ke yankunan Kampala, Wakiso da Mubende, a cewar ma'aikatar ilimi.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa siyasar Kano, inda ƙungiyoyin da ke kare tsarin demokuraɗiyya da shugabanci na gari a Najeriya da jam'iyyun hamayya suka buƙaci rundunar 'yan sandan jihar ta Kano da ta sanar da jama'a halin da ake ciki game da wani ɗan jam'iyyar APC da 'yan sanda suka kama da katinan zaɓe fiye da 300 a yankin ƙaramar hukumar Gabasawa ta jihar Kanon. Daga Kanon ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana.
Kimanin makonni 3 da suka gabata ne 'yan sanda suka kama wani mai suna Malam Aminu Ali Shana da ke zaman shugaban jam'iyyar APC a mazaɓar Yautan Arewa a ƙaramar hukumar Gabasawa ta nan jihar Kano, bisa samunsa da katinan zaɓe kunshe a cikin buhu har sama da 300. Ya zuwa yanzu dai babu wasu cikakkun bayanai daga 'yan sanda dangane da wannan batu, ko da yake tun lokacin da lamarin ya faru sun ce suna gudanar da bincike. Sai dai a nasu ɓangaren ƙungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari sun sha alwashin ci gaba da bibiyar wannan magana.
Mu tabbatar da cewa shi wanda ya wannan laifi an gurbanar da shi a gaban doka. Mu dai mun riga mun san cewa kamar yadda hukumar zaɓe ta fito da dokoki da kuma ake da dokoki daban-daban, kuskure ne a yi rikon sakainar kashi da al'amari irin wannan, domin idan ba a yi hukunci mai tsanani kamar yadda dokokin suka tanadi, idan kuma ba a yada wa duniya an ji irin hukuncin ba, so yadda ake kinkarar zaben nan za ka ci gaba da samun abubuwa irin waɗannan, domin 'yan siyasa na shiga loko da saƙo suna siye katunan mutane, suna musu roman baka wanda suke da gwamnati, suna amfani da cewa za a ba su tallafi ana karɓe katunan su. Hukumar 'yan sanda su fito su yi wa duniya bayanin ina aka kwana, ina za a tashi.
Comrade Kabiru Sa'idu Dakata kenan na gamayyar ƙungiyoyin fararen hula a Kano masu rajin demokuraɗiyya da shugabanci na gari, su ma dai ƙananan jam'iyyu da suke hamayya da jam'iyyar APC mai mulkin Kano sun bara akan wannan batu. Honorable Aminu Muhammad Adam da ke takarar majalisar wakilan Najeriya daga mazaɓar Gwale a inuwar jam'iyyar PRP na cewa,
muna kira da 'yan sanda, tunda su aikin 'yan sanda da mun gurfanar wa ne, tunda sun kama wani mutumin a tabbatar da an gurfanar da shi a yi masa hukunci na baya ba za su yi ba. Hukumar zaɓe an tabbatar akwai mutum ƙwara'a sama da miliyan 1 wanda an gama ta a hukumar zaɓe, mutane ba su je sun karɓa ba, kuma da mun ana bi ƙauyuka ana karɓe ƙuri'un mutane. Dan haka kuma to shi yasa muke kira da hukumar zaɓe a tabbatar da a samu sahihin zaɓe ingantacce karɓaɓɓe a idan duniya.
Bayan kiran waya maras adadi ga kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano SP Haruna Abdullahi Kiyawa a yunkurin neman ƙarin bayani daga 'yan sanda akan wannan batu, ya zuwa lokacin hada wannan rahoto babu amsar saƙon da na aika ta wayarsa. Sai dai a cewar sakataren jam'iyyar APC ta jihar Kano Honorable Ibrahim Zakar Sarina, 'yan sandan sun miƙa batun ga kotu, illa kawai ba a kai ga fara shari'ar ba.
'Yan sanda sun je sun kamo wannan ciyaman namu, mun gaya musu cewa duk abin da suke tunani ba haka ba ne, kuma har sun kai shi ita mazabattasa sun yi tambayoyi sun yi binkice kuma daga nan suka tura su zuwa kotu. To bayan an tura su kotu ba abin da zamu shi ne sai dai kuma mu bi su kotu din a ƙara bayani cewa in gaskiya ne shar akai masa kotu ta tabbatar, in kuma a gaskiya ne cewa ko kamar yanda wasu suke ikirari da ba su san yanda magana take ba cewa a an samu wannan abubuwa a wajensa kuma ba tare da wani dalili ba, wannan kuma ai kotu ce za ta tabbatar da magana.
Ya zuwa yanzu dai ofishin Kano na hukumar zaben Najeriya INEC bai ce uffan ba dangane da wannan lamari. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 12 na dare ne da minti 15, 6 na safe kenan da minti 15 a can Najeriya, Niger kamar da Chadi a Ghana kuma 5 da minti 15. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma a kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika a kodayaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Borno ta ƙara tana zargin jam'iyyar APC mai mulki da yin barazana ga rayukan magoya bayanta. Halin ko'oho da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke nunawa ga jam'iyyarsa ya ja hankalin masu fashin baki. Jama'a assalamu alaikum. Yayin da tuni aka soma yakin neman zaɓe domin tunkarar babban zaɓen Najeriya na watan Fabrairu mai zuwa, jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Borno ta sha alwashin kawo canji a jihar ta hanyar ƙoƙarin ganin ta karɓe mulki daga jam'iyyar APC. To sai dai kuma jam'iyyar ta ce a yayin da take ci gaba da wannan fafutuka, jam'iyyar ta APC mai mulki ta soma barazana ga rayukan magoya bayanta, lamarin da ma ya sa ta aike da takardar koke ga hukumomin tsaro da dukkan masu ruwa da tsaki kan lamarin. Muhammad Jajeri shi ne ɗan takarar gwamna na jam'iyyar ta PDP a jihar Borno.
Muna so mu ga duniya cewa APC suna threatening ɗin members ɗinmu, suna faɗa cewa ko ta yaya za su ci zaɓe, ko za su kashe, ko za su binne, za su yi shi. Mun ga kuma haka ɗin suna tsoratar da mutanenmu da suke yin mu. Borno da Nigerians kowa yana da right ɗin ya yi abin da ya ga dama. Shi ne siyasa, shi ne demokrasi. Duk gwamnati da bai yi abin da talakawa suke so ba sai za a iya a canza shi ko kuma su yi abin da suka ga dama, amma a ce in ba su ba ba za ta yiwu ba, haka ba demokradiyya ba ne. Mu 'yan Najeriya ne, mu ma 'yan Borno ne, muna da 'yanci mu fita mu nema, kuma an mutane suna son mu su ba mu goyon bayansu su zaɓe mu.
Shin akwai wasu matakai da kuka ɗauka ganin cewa kun ce a bainar jama'a kai muku wannan barazana?
To shi ne abin da muke yi yanzu. Mun rubuta leta ma Inspector General of Police jami'an tsaro, mun rubuta ma DSS, mun rubuta ma Civil Defense, mun rubuta ma Office ɗin National Security Advisor da INEC. Kuma wannan press release din shi ma don a faɗakar wa mutane a duniya su ji cewa mu law abiding citizens za mu yi abin da constitutional right din mu ya ce mu yi, kuma kada wani ya zo ya ce ba za mu iya yi ba.
Ine ne hatsarin wannan la'akari da cewa jihar Borno ta dade tana fama da matsaloli da suka shafi tsaro?
Hatsari ne babba. Wannan abu ne da bai kamata ba gwamnati da take kai ta faɗe shi. Bai jima ba har yanzu ma muna cikinta ba mu gama fita ba. A zo a ce za a yi irin wannan magana ba magana ba ne da yana sa mutane su zauna da lafiya su nemi binda za su ci, za su ci, za su yi rayuwarsu.
To za a iya cewa wannan matsalan ba za a kasa raba shi da cewa adawa ba ta tasiri a jihar ba, domin kamar jam'iyya ɗaya ce take mulki tun a baya.
Ba jam'iyya gida bace daga 99 zuwa yanzu PDP ta ci so biyu so uku. Akwai lokacin da ma bayan aka kafa gwamnatin, bayan shekara hudu gwamnatin ya ci koso ya zo ya bawa Baba Ahmed Jitta, who was PDP gubernatorial candidate. An zo mu muna ganin na Muhammad Gwani 2011 mun ci muna da senatoci biyu cikin senatoci, muna da House of Reps members, muna da House of Assembly members. Borno ma a 99 House of Assembly members yawanci. So wannan systematic arrangement ne ake yi na ganin cewa su nuna wa duniya cewa babu PDP a Borno. PDP tana nan a Borno tun kafawan siyasa 99 har zuwa yanzu.
To sai dai a martanin da ya mayar kan wannan korafi, shugaban jam'iyyar APC mai mulki a jihar ta Borno Ali Bukar Dolare ya ce suna bin umarni ne na shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Ni na fada wai su lokacin da nace ai President Buhari yayi magana, yace duk wanda yana so ya sata akote yace an rabe shi, wannan doka ne a Nigeria. To mun kuma ni abin da na fada mutane suna surutu a duke su da sanda, ko wannan ba zan koma baya ba, ba zan janye magana na ba. Ni ina kan bakana, duk wanda zai zo ya bata kuriya mu, ya bata Borno, za mu sa mishi sanda. Kuma ba sanya haka ba, danjen sanda. Bushashe din mai yawa wani yana da itacunan da ya ci, ba zai kama shi ba, amma danjen kam zai kama shi. Ba abinda zai sa ni magana na in koma baya. Sun je sun yi press conference a Abuja. To in za su yi press conference a Abuja, in su indijinin Borno ne na gaske, su zo su yi a Maiduguri. Akwai kowane paper a Borno, me dalilin da za su je su yi Abuja? Inda su indijin ne kuma mulki da suna nema a Borno ne, me sai kai su a can su je su yi? Mu muka rike mutanen mu, mu muke mayar da mutanen mu kauyukan su. Gwamna Zulum ya gina gidaje da komi da komi ya ba su. To wai a cikin zai zo har ma ya yi da har ma ya saya kusa da wajen Zulum, ba ma Zulum ba, ko kusa da ni ba za su zo saya ba. To shi yasa ni abin haushi ina gani. In mutum ya ce shi a Borno PDP ne ma, ina jin haushin shi ne. Wannan masifan da muke ciki sanadiyan PDP ne, masifan Borno gaba kida na Boko Haram sanadiyan PDP ne.
Bisa al'adar siyasar Najeriya dai, kowane shugaba da ke kan karagar mulki, kama daga shugaban kasa har ya zuwa gwamnoni, sukan yi fadi tashin ganin jam'iyyarsu ta sami nasara, ko da kuwa suna a wa'adin mulkin su na ƙarshe ne, domin tabbatar da ganin wani daga ɓangaren su ya gaje su. Tun a ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 2015 da aka rantsar da shugaba Muhammadu Buhari a wa'adin mulkin sa na farko, ya faɗa ƙarar cewa shi na kowa ne kuma shi ba na kowa bane. Da alama kuma waɗannan kalaman ne yanzu haka ke tambari a kunnuwa da zukatan wasu 'yan siyasa, musamman na ɓangaren shugaban ƙasar da kuma jam'iyyarsa ta APC. Har wasu ke ganin da wuya ya bayar da gudunmuwa take ɓance ga janibin jam'iyyar tashi, a yayin da yake ƙarasa wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe, domin maimaita taron dangi da aka yi wanda ya kai ga jam'iyyar ga nasara a zaɓukan shekara ta 2015 da 2019. Masani lamuran siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk yana ganin biri yayi kama da mutum.
Amma su yin fassara ko kuma masu yin bayani akan halayen Buhari tun a da, ba a taɓa nuna shi akan cewa yana damuwa da wannan abu da ba nashi bane da bai shafe shi ba. Duk da mutane su ne masa kallon kama ai baya son talaka ya sha wahala, saboda haka yana damuwa da talaka shi yasa baya son mai kuɗi. To amma mulkinsa ya nuna cewa shi da mai kuɗi da talaka ne duk baya da wata aniya a gare su. Baya son talaka yanda baya son mai kuɗi, wataƙila za a iya yanke masa wannan hukuncin akan yanda aka ga ana cin zarafin talaka, kuma ba a yi wani abu a kai a cikin gwamnati nan da za a ce don a fitar da talaka daga wannan matsalar yunwa, matsalar rashin tsaro, matsalar tsada, matsalar rayuwa ta zama abin da ta zama. To sai a ce yanda ba a san mai kuɗi haka ake ganin ma talakan shi ma ba san shi ake ba. Bai taɓa damuwa da kuma yana shi ya faɗa cewa ba shi da matsala da wannan zaɓen. Saka a lokacin da ya ga dama ya zama na kowa, wataƙila daban ne lokacin kuma da yake zama ba na kowa ba, daban ne. To amma dai a halayensa da kuma yanda zaben nan ya nuna, saboda akwai jita-jita cewa baya buƙatar Tinubu, amma saboda wataƙila ba zai iya fitowa ya sa baki ba, saboda shi ba ɗan sa baki ba ne, ya ma ƙyala wanda baya buƙata ya karɓa. To wanda zai ƙyala wanda baya buƙata ya karɓa, shi baya son shi yana shugaban ƙasa, ya ce ba ruwansa duk da baya son shi ya je karɓa. To akwai wani abu da zai taso da zai dame shi kuma da a cikin wannan tsarin, ko ya yi ko bai yi ba, da zai damu da shi. Dama kana damuwa da wanda kake so ya zama, saboda kana son ya kare maka kai abubuwan da kai da wato legacy ɗinka, abin da ake cewa legacy, wato kai wato darajar da ka bari a wurin a riƙe maka. To idan wanda ba ka so ma ya zo ya karɓa wanda kana tabbatarwa cewa ba zai kare maka wannan darajar ba, ka yadda amma yi, so baka damu da abin da zai biyo baya ba kenan. Wannan ina ganin shi ne hukuncin da za mu iya wa Buhari, cewa bai fada mu da abin da yake biyo bayan abin da ya faru ba.
Anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim, Haruna Dauda Biyu da Nasiru Adamu El-Hikaya. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Kafin mu karkare shirin, ga labarin duniya a takaice.
Matsalolin na'urar tattara ƙuri'u na haifar da ƙaruwar jita-jita da zarge-zargen maguɗin zaɓe ko kuma rashin gaskiya sa'o'i kaɗan bayan da Amurkawa suka fita rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a a zaɓen tsakiyar wa'adi na ƙasar. Jami'an zaɓe a gundumar Maricopa da ke jihar Arizona da kuma gundumar Mercer da ke New Jersey sun faɗa jiya Talata cewa wasu na'urorin na fuskantar matsalar karanto ƙuri'u. Muna ƙoƙarin gyara wannan matsalar, in ji shugaban hukumar kula da gundumar Maricopa Bill Gates a wani faifan bidiyo da aka buga a shafukan sada zumunta, inda ya ƙara da cewa lamarin ya shafi kusan kashi 20 cikin 30 na wuraren jefa ƙuri'a na gundumar. Sabbin cututtukan coronavirus sun ƙaru a Ganzu da sauran biranen ƙasar a cikin bayanan da hukumomi suka fitar a jiya Talata, inda kasar da ta zama cibiyar ƙeran masana'antu ta duniya ta zama sabuwar cibiyar COVID-19 ta kasar Sin, lamarin da ya zama zakaran gwajin dafi ga kasar a yunkurin gujewa irin kullen da Shanghai ta yi. Sabbin cututtukan da ke yaduwa a cikin gida sun haura zuwa 7,475 a ranar 7 ga watan Nuwamba a fadin kasar baki daya. Daga ƙarshe a jiya Talata, Iran ta tuhumi wasu 'yan jarida mata biyu da laifin farfaganda ga gwamnati sabili da rahotannin da suka yi kan zanga-zangar gama gari da aka gudanar. Ma'aikatar shari'a ta sanar da cewa an tsare 'yan jaridar Nulufar Hamidi da Ilahi Muhammadi a gidan yari saboda yi wa gwamnati kazafi da kuma kulla maƙarƙashiya ga tsaron ƙasar.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, kada manta. A duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙa shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da dumu-dumunsu. Idan aka biyo mu kuma a shirinmu na hatsi, za a ji halin da ake ciki dangane da sakamakon zaben rabin wa'adi da aka yi a nan Amurka. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da ta tayani gabatarwa da kuma Jumbe Hamza da ya haɗa mana shirin, sai injiniyanmu Carl Sterling, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hatsi idan Allah ya kai mu.